gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. Saurare assalamu alaikum barkamu da juma'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna
a duk ranar juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi tarihi har ma da magana addini inda yau ma 9 ga watan Agusta na 2019 zamu magana ne akan wato sallah da kuma ranar Arfa yau zamu bude muku layukan mu domin ku kira ku bayyana wa mallan irin tambayoyin da kuke da su lambar da za ku kira ita ce 1 202 205 2655 kada a manta sai an saka alamar gari da farko sannan a jero lambar
sai wajen ka ce sallah babban sallah
to babban sallah
sallar rago
sallar yanka rago da
sallar layya yau mun gayyato Mallam Ahmed Gambo mazaunin Amurka idan masu sauraro ba su manta ba shi yayi tai mana wa'azi a duk ranar Juma'a lokacin azumi assalamu alaikum malam
wa rahmatullahi wa barakatuh
to mallam yau muna tattaunawa ko mu ce dai muna so kai mana bayani
yau muna so kai mana bayani da farko dai mallam muna maka barka da zuwa shirin yau da gobe shirin matasa
yau barka dai
yawa yau muna so kai mana magana akan wai ranar Arfa gobe ne alhazai wanda suke kasa mai tsarki za su tafi zuwa okay yau za su tafi kai yau ko
sai sai yau za a tafi mina
yau sai a tashi
ko ba za a je a yi tsayuwar Arfa
yau wai tsayuwar Arfa so muna so kai mana bayani akan ranar Arfa
na'am to bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama takliman katira ina mana gaisa irin ta addinin musulunci da kuma su gabatar da shirin da masu sauraron mu a koyin a fadin duniya kafin na shiga zan yi gyara cikin Hajiya Amina ta manta sunana ta ce Ahmad Gambo
ta Ahmad Gombe
bai kisa Gombe ba
ai mun afwa
ba ko wai saboda masu saurare Ahmad Muhammad Gombe mazaunin garin Winzo a nan cikin jihar Connecticut nan kasar Amurka da farko waɗannan kwanaki da muke ciki na 10 na watan Zulhijja tun daga nan 1 ga wata har zuwa ranar 10 ga wata ranar babbar sallah kwanaki masu farala masu daraja kware da gaske kamar yadda hadisai suka tabbatar da haka ɗaya daga cikin hadisan annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yake cewa babu waɗansu kwanaki a cikin shekara gaba ɗaya da ayyukan alkhairi suka fi soyuwa a wajen Allah ma'ana Allah ya fi so a yawaita ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki kamar waɗannan kwanaki 10 na watan Zulhijji har wani daga cikin sahabbai yake cewa annabi koda mutumin da yaje jihadi wannan jihadin nashi ba zai kai ladan wanda yayi wani aikin alkhairi cikin waɗannan kwanaki ba annabi ya ce fa koda wanda yaje jihadi sai da wanda ya tafi jihadi da shi da dukiyar shi babu abin da ya dawo bi ma'ana ya musha ya samu shahada sannan kuma dukiyar shi gaba ɗaya ya sadakar da shi ko ya bayar da shi dan daga addinin Allah idan muka ce jihadi muna nufin jihadi a ne harshen shari'a ba jihadi na hayaniya da rashin hankali ba Allah sa mu dace
amin
to wannan ɗaya ne daga cikin falalan waɗannan kwanaki na watan Zulhijji guda 10 daga cikin ranaku mafi tsada kuma cikin su akwai ranar Arfa wacce za ta kama gobe 9 ga wata kenan ranar Arfa rana ce mai daraja rana ce mai falala a cikin kwanakin shekara gaba ɗaya babu wani yini da yake da tarin alkhairi yake da albarka kaman yinin ranar Arfa ya tabbata cikin hadisi asar daga Umar bin Khattab Allah kara mashi yadda wani daga cikin Yahudawa yake tambayar sayyidina Umar ko yake cewa sayyidina Umar akwai wata aya cikin littafin ko ce kuna karanta ta koyaushe inda wannan ayar mu aka saukar wa ita da za mu riki wannan ranan da ayar ta sauka a matsayin ranan Idi da zama wata rana ta murna ta ainihin girmama wannan ranan. Sayyidina Umar ya ce da shi wace aya ce wannan? Sai ya gaya Sayyidina Umar ayar da Allah ke cewa alaimu akmaltu lakum dinakum wa atamamtu mutu alaikum ni'mati, a yau na cika muku addininku na kuma cika muku ni'mata, na amince muku musulunci ya zama shine addini. Ma'ana ayan ita ce aya da ta zo ta ƙarshe take nuna babu wani sabon doka da Allah zai saukar cikin alkur'ani mai girma, bi ma'ana an kulle sauko da duk wani hukunce hukunce sahabbai kowa hankalin shi ya kwanta. To sai Sayyidina Umar yake ce da wannan bai Yahudan mun san randa ayan ta sauka, ta sauka ne ranar Juma'a kuma ranar Arfa, dan Arfa ta fado ne ranar Juma'a lokacin da Annabi aikin Hajji, kuma yace ayan ta sauka Annabi yana tsaye a filin Arfa. To malamai suka ce wannan ɗaya ne daga cikin falalar ranar Arfa. Sannan wani hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal hadisi ingantacce, Annabi yace Allah yana alfahari da waɗanda suka tsaya a ranar Arfa a sama, yana gaya mala'iku yana faɗan falalansu da kuma Allah na farin ciki da wannan taruwan da ake. Wani hadisi kuma daban da ke nuna falalan ita wannan rana, babu wata rana da Allah ke yanta bayi daga wutan jahannama kamar ranar Arfa. Allah na ta yanta bayi, yana ta yanta bayi, yana ta gafarta musu ta yadda shedan ya kashe ga bakin ciki ya ji kamar ya kashe kanshi. Kaga wannan ba karamin falala bace ba. Babu ranar da Allah yake gafarta bayin shi kamar ranar Arfa. Sannan kuma wani hadisi ingantacce, Annabi yake cewa khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafa, mafi alkhairin addu'a ma da bawa zai yi ita ce addu'an da ake ta ranar Arfa. To duk waɗannan hadisai da suka zo suna nuna falalan wannan rana da kuma darajanta da kuma girmanta. Kesa ga wanda ya je aikin Hajji matukar bai samu tsayuwa a Arfa ba har rana ta faɗi saboda rashin lafiya ko saboda wani abu, to ba shi da aikin Hajji. Shine aikin da matukar ka rasa shi aikin hajjin ka ya lalace. Rukuni ne mai karfi wanda Annabi ma ce Al-Hajju Arafa, hajjin gaba ɗayan sa ma shine Arafa. To ga wanda kuma bai samu zuwa aikin hajji ba, sai Annabi ya sunnanta masa azumi a wannan rana. Azumin ranar Arafa kuma ɗaya ne daga cikin azumi na sunna masu karfi kuma waɗanda suke da falala da yawa.
Mana kan katsika. Yau wannan shekara azumin Arafa ya fada ranar Asabar. To na taba ji an ce wai ba a yin azumi ranar Asabar, haka ne?
Na'am, na ji daɗi da shi kawo magana da dama na cikin abin da zan kawo shi. So a takaice azumin ranar Arafa da za a yi shi gobe, hadisi ya tabbatar da falalan shi. Annabi an tambaye shi menene falalan wannan azumi na ranar Arafa ga wanda bai je aikin hajji ba, sai Annabi yake cewa yana kankara zunubin shekaran da ta gabata da kuma shekaran da za ta zo nan gaba. To wannan garabasa kar ki wasa ko kar kai wasa wani malami ya haramta maka shi, domin maganar da suke shi ne Annabi ya haramta azumi ranar Asabar. To sai malami suka ce duk abin da aka hana na nafila in akwai sababi wannan hanin ana kaure shi. Bari baki wani misali, ya tabbata cikin hadisi Annabi ya hana nafila bayan sallar la'asar, Annabi ya hana nafila bayan sallar asuba, amma in nafilan tana da sanadi ya halatta. Misali kayi tawafi a ɗakin Ka'aba, ya halatta kayi nafila bayan tawafi a kowane lokaci, bayan sallar asuba ne ko bayan sallar la'asar. Haka na in mutum ya shiga masallaci akwai nafilan gaisuwar masallaci da ake tahiyatul masjid, ya halatta kayi shi bayan sallar asuba, bayan sallar la'asar ko liman na hudubar sallar juma'a, saboda nafila ne mai sabab wacce take da dalili. To haka azumin ranar Arfa da za a yi gobe, mutum ba azumin Asabar yake ba, shi azumin Arfa yake. Yanzu Arfan ce ta faɗo Asabar wacce ba kai ka faɗo da ita ba. Sannan kuma akwai hadisi Annabi ya hana azumin ranar Juma'a, amma idan Arfa ta faɗo ranar Juma'a ya halatta ka yi azumin wannan ranar. Babban dalilin da kuma ya nuna haka shi ne wata ran Annabi ya shigo gida ya samu matar shi Juwairiya tana azumi ranar Juma'a. Sai Annabi ce da ita kin yi azumi jiya Alhamis? Ta ce a'a. Sai ce za ki yi gobe? Sai ta ce a'a. Sai ce take karya wannan azumi. To da Annabi ce za ki yi gobe, in aka ce gobe ranar Juma'a wata rana kenan?
Asabar.
Ita ce Asabar. To saboda haka ya halatta azumin Arfa in ta faɗo a kowane rana. ko azumin Ashura in ya fado ko Juma'a ne ko Asabar ne ya halarta mutun ya wannan azumin wannan shine zance mafi inganci a wurin malamai kusan a tarihi ma na ga wani littafi da wani malami ya rubuta yake cewa babu wanda ya haranta azumi na ranar Asabar da kalmar haramci a tarihi sai Imam Al-Albani Allah ya mishi rahama zai samu ladan ijtihadi da amma maganar malamai sa annun shi a karatu sun ce kuskure ne manyan malamai na da da na yanzu sun halaka azumin Arfa in ya fado ranar Asabar ko azumin Ashura in ya fado Asabar ko Juma'a zai zamto kana azumtan Arfa ne ko kana azumtan Ashura ne ba kana azumtan ranar Asabar bane ko ranar Juma'a ina tsammana amsa tambayanki insha Allah
to malame mutun ya kamata yi ranar sallah
na'am so bayan an kammala abubuwan ranar Arfa na farko kar mu manta ranar Arfa da shagalta da zikiri da kuma addu'o'i dan ciki na ce mafi alkhairin addu'a ita ce addu'an da aka yi ranar Arfa bayan an gama wannan kuma wace gari ranar 10 ga wata ita ce ranar sallah ba na ce mata ranar babban sallah ko ranar sallar layya na taba joni malami na cewa bai halatta ba a ce ranar babban sallah to wannan maganar kuskure ne a cikin alqur'ani mai girma Allah ya ce wa azanun minallahi wa rasulihi ila an-nas yawmal hajjil akbar yawmal hajjil akbar kuma annabi ya ce ita ce ranar babban sallah Allah sai ya kira ta da akbar ba ma kabir ba wanda akbar kuma ya ce kabir ma girma shine mafi girma a takaice dai cewa ranar babban sallah ba kuskure bane ba a shari'a ranar babban sallah na daga cikin abubuwan da ake na farko akwai sallar idi a wannan rana sallar idi ko sunna ce muakkada ma'ana sunna ce mai karfi da bai kamata mutum ya wasa da ita ba in an gama sallar idi kuma mutum ya daure ya hakure ya saurari khutuba da addu'a da ake yana da matukar muhimmanci waɗansu da an yi sallar idi kawai su kama hanya su koma gida ba tare da sun tsaya sun saurari khutuban sallar idi ba da ita ana yin ta ne bayan an gama sallah wannan khutuban da wannan addu'an da ake lokacin da za a gama khutuban suna da falala suna da alkhairi da albarka kware da gaske a daure a saurari wannan bayan nan kuma sai ainihin layya duk wanda ya layya kafin sallar idi to ya ci balangu ba layyayi ba ka'idan yanka shi ne sai an sauko daga idi duk idin da ka je kai a wurinka an yi idi kenan tunda idin ana yin shi ne a lokuta daban-daban akwai masu yin karfe 7 masu yin karfe 10 in dai kai baka je sallar idin ba to lokacin layyanka bai ba sai in ka jira ka je sallar idi ka dawo idan mace ce kuma ya zama za ta yi layyi zama ba ta sallah to in ma ko ta je idi tunda ya halatta ta je ba dan ta yi sallah ba sai dan ta halarci wannan alkhairin da ke wurin da kuma addu'an da ake in ta dawo sai ta yi layyanta in kuma ma ba ta je ba sai ta kalli idin da ke kusa da ita in sun sauko kamar ita ma ta sauko daga idi kenan sai ta yi layyanta wannan shine abin da ke akwai ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi ke cewa ma amila ibn adam min amali yawmin nahar ahabbu ila allahi min hiraqati dam annabi ce ranan babban sallah babu wani aiki da dan adam zai yi wanda Allah ya fi so ya fi kauna kamar zubar da jinin dabba kenan bi ma'ana yanka
to malam kenan nace to da me mutum ya kamata yi layya
ana yin shi ne da abubuwa jinsin dabbobi guda hudu amma kuma dabbobi guda takwas waɗannan dabbobi guda takwas su ne Allah ya kayyade ake layye da su duk wanda ya layye da wani abin da ba su ba to shi ma ba layyayi ba Qur'ani ya kira su da bahimatul an'am shine sunan su a shari'a na farko akwai raƙumi da taguwa sa da taniya rago tinkiya akuya bunsuru waɗannan su ne dabbobi guda takwas da ake laye da su jinsin awaki da tumaki da shanu da kuma raƙuma mace ko namiji waɗannan da su ake layya ba a laye da wani abin da ba su ba komai girman abu komai kankantan shi bai halatta a laye ba in ba daga cikin guda takwas ɗin nan ba sannan kuma dole ya zamto rago ne ko tinkiya ko akuya ko taure ya cika shekara guda wanda yake kasa da haka ba a laye da shi ya zama ya kai wata 12 da aihuwa watakila ma shiga wata na 13 abinda ya shafi shanu kuma namiji ne ko mace ya zamto ya cika shekara 2 ya samu watanni 24 da aihuwa
to malam nace mun samu kira daga jihar Bauchi bari mu ji wa muke da shi daga jihar Bauchi
To kuna tare da Salisu Nagaida Mai Biredi daga jihar Bauchi.
To Salisu Nagaida, menene tambayar ka ga malam?
Karin haske nake so malam kafin lokacin sai kare yayi dangane da waɗanda suke kokarin yanka tun ba tare da limamin gari yayi ko wani shugaba na gari ba. Daga zarar gari ya waye za a ga suna kokari su gama su tafi wasu uzurinsu. To kai ne muhimmanci ya fi kai abu a gaggauce. Wannan shi ne gudunmuwata daga Salisu Nagaida Mai Biredi jama'ar. Na gode.
To malam, da fatan ka ji tambayar Salisu.
Na'am, na ji ƙarin bayani akai. Akwai hadisi ingantacce, Annabi ya faɗi cewa duk wanda ya yanka kafin sallah to bai yi layya ba. Lalle mutane a kiyaye, matukar ba a sauko daga sallar Idi ba kar kai layya. Dan akwai hadisin da yace man dhabaha qabla al-imam, wanda ya yanka kafin liman. Ke yasa zaka ga mafi yawanci kamar a kasashen mu, ga wasu kasashe waɗanda musulmi suke da rinjaye, za ga ana kawo ma layyan ne filin Idi a yanka na liman ko kuma na sarki ko makamancin haka.
To malam, ga kira nan nan shigowa daga Adamawa. Salamu alaikum.
Amu alaikum salam.
Za ka gabatar mana da kanka?
Hussein dan ga takarda sanai daga jihar Yobe.
To malam Hussein, daga jihar Yobe? To kai mana afuwa. Ga malam na sauraron ka kai tsaye, menene tambayan ka gare shi?
Da farko na wa malam barka da zuwa.
Na barka.
Yau tambaya ta nan, akwai masu yin layya wanda sun dana da ido ba su kuma bayan sun ji zawo naman da suka yi lagir da su ya su fara buɗe baki, me ya gaskiya wannan lamarin?
Na'am, sunna ne cewa ga duk wanda zai layya kare ci komai har sai ya dawo daga Idi, kuma in zai yiwu ya fara cin abinci daga abin da ya yanka na layya. Wannan ne sunna ce Annabi ya aikata haka, kuma ya umarci mutane su aikata haka. Amma in hakan zai yiwu, na akwai wanda baya samun layyan ma sai washe gari, kaga ba zai jira har sai washe gari ba kenan. Shi yasa ana magana na in akwai yiwuwar hakan, kar ka ci komai ya zamo kaman kana azumi har sai ka dawo daga sallar Idi, sannan kuma ka fara cin abin da ka yanka daga cikin nama, abin da ka yanka da zamo da shi ya fara shiga cikin ka. Wannan sunna ne mai kyau kwarai da gaske in akwai iko, ba tare da mutum ya takura wa kanshi ba. So sannan ƙarin bayani game da wannan, dole dabba ta zamto ta cika shekara biyu in saniya ne ko kuma mace ko namiji. Idan raƙumi ne mace ko namiji ya zamo sun cika shekara biyar.
To malam, na ce mun sami kira daga jihar Kebbi. Wa muke da shi daga jihar Kebbi?
Kuna tare da malam Ango, malamin makaranta Yawu.
To malam Ango, malamin makaranta, menene tambayar ka ga malam?
A gaskiya ni ba wai tambaya ke gare ni ga malam, sai da wani fata a cikin al'ummar musulmin duniya. Ina al'ummar musulmin duniya fata alheri, to kuma Ubangiji Allah ya gwada mana wannan Lahadi mai zuwa. Wato sallar layya.
To malam Ango,
za mu wani sallar lafiya a ƙarshe da fatan. Hello.
To mun gode malam Ango Yawuri daga jihar Kebbi. To yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Injiniya daga garin Dapchi.
To injiniya, muna jin ka, menene tambayar ka ga malam?
Ina mai farkar zuwa. Ina muna fatan alheri, Allah ya sa bikin sallah lafiya.
Amin.
To kana da wani tambaya ga malam?
Tambayar tare kaman akwai wanda in sallah kusan nan suna yankan farce ko aski din nan, wasu kuma sun ce ba a yi. Shi ne nake so in ji bayanin malam.
To malam, ina yana maganan abinda ake cewa sunnan kada mutum ya cire farce ko gashi sai bayan layya, in mutum ya niyan layya kenan.
Na'am, wannan ana magana ne ga wanda zai yi layya. In za ka yi layya, mustahabbi ne daga ran 1 ga wata har zuwa ran 10 ga wata kar ka cire kowane irin gashin da ke jikinka, ka kuma ka yanke farce na kafa ne ko na hannu.
To malam, mu mata har da kitso?
Na'am, idan mace za ta yi layya, domin wani lokaci wurin kitso gashi zai iya fita wajen taje kai kuma kamancin haka. Yasa malamai suke ganin mace ma ta bari har sai ta yanka abin layyanta, amma wannan ya shafi ne ga wanda zai yi layya.
Malam, ina da tambaya. kamar ni yanzu ina nan Amurka amma a gida zan yi layya to sai su sun jinkirta yanka man dabba na kenan sai bayan na sauko sallah ko kuma za su iya yi mu
na'am gaskiya ne a wannan ga wanda zai yi layya misali a wata kasa kuma akwai bambancin lokaci ya zamto mu nan lokacin da su suke sallar idi ma kila mu nan muna bacci
haka
to in sun sauko idi za su yanka maka ne ko za su jira har sai sun sauko daga sallar idi in suka yanka maka babu komai
to
hukuncin dabban tana wancan kasan ne babu wani
malam ni ai ban san me Amina take tunani ba wai ita dai tana tunanin ba za ta ci naman sallar bane
shi sai damuwa nake na to ga kira nan na shigo mana daga Adamawa assalamu alaikum
alaikum salam Samba da nike kamar mu Fulani wani biya ba a sallah tare da abun ga haka kamar ai sallah yau mu kamar hai gobe kamar du yanka du abun ga dede an sauka idi kenan
malam to
malam kana jin tambayar malam ko ba plata ne
to kai malam ba plata ne kana tuna mana asiri ban san me yasa ba to abun da ke akwai shine a game da sallan layya hukuncin shi yana da sauki fiye da na Ramadan dan annabi ya ce ayyamu tashriki kullu hazabahun shi layyan yanka na layya kwanaki ne guda hudu kana da dama ka yanka ranan sallah ko ranan 11 ga wata ko 12 ga wata ko 13 ga wata kafin rana ta fadi duk wannan kwanakin mutum ya yanka ya halatta babu wani laifi a kai ya tabbata cikin hadisi
to ga
ina fata mai tambaya ya fahimta saboda haka abinda aka fi so modubbo shine ka yanka ranan da kowa ya yanka amma in baka da hali ko kuma akwai wani larura ka yanka sai washe gari ko sai jibi ko sai gata ka samu cikakken ladan layyanka ko baka da laifi wurin Allah dan annabi ya bada abun ya wasa'a shi ya yalauta wa mutane lokacin yankan yini guda hudu din lokacin yanka ne insha Allah
to malam amin ga kira nan daga Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa muke tare da daga Kaduna
Sunana Hamza Danga daga Kaduna.
To Malam Hamza, ga malam ne yana sauraron ka menene tambayan ka?
To tambayar shine nace an ce daga daya ga wata zuwa 10 ga wata azumi. Wai su suna daukawa daga daya zuwa 10 amma wasu kuma sai su bari sai ranan Arfa suke dauka. To shin nake tambaya ciki wanne lada daga cikin su?
Kana magana azumi kenan?
Azumi.
Shi azumtan kwanaki tara nan gaba ɗaya sunna ce in kai shi babu laifi dan abin da hadisin annabi bai ce wa lalle kai azumin kwana 10 ba yace a yawaita ayyukan alkhairi to azumi kuma yana cikin ayyukan alkhairi shi yasa in kai yana da kyau annabi ma yayi amma in baka azumci kowace rana ba sai ranar Arfa babu laifi dan ita ce rana mafi girma kuma azumin ta yafi na sauran ranakun falala ba wai lazimi bane ba ba wai lalle ne dole sai ka azumci kwanaki guda tara ba babu wanda azunta maka azunta wasu kwanaki da yawa in ba Ramadan ba ina fata ka gane sunna ce mustahabbiya azunta Arfa kuma sunna ce muakkada sunna ce mai karfi ta fita sauran waɗannan kwanaki saboda haka babu laifi abinda da ake bukata shine yawaita ayyukan alkhairi cikin waɗannan kwanakin
to malam kace yawaita aikin alkhairi hadda sadaka kenan kamar yanda ake dada jajircewa in an kai karshen watan Ramadan
kware da gaske duk ayyukan alkhairi da sadaka da sada zumunta da nafilfili da azumi da karatun qur'ani da istighfari da salati annabi da kowane abu da fada mutane magana mai dadi da duk abin da yake alaka da ayyuka ne na alkhairi da sakin fiska da komai duk ya shiga ciki
to sannan kuma malam na taba ji an ce wai ana takbir a yinin waɗannan kwanakin
na'am to a gurguje kamar abin da shafi kabarbari a ana fara waɗannan kabarbarin ne tun daga magobe bayan sallan asuba yinin Arfa kenan daga nan har zuwa ranar 13 ga wata 13 ga wata zai kama ran Laraba kenan bayan sallan la'asar kafin faduwar rana
to sannan kuma akwai bambanci tsakanin mata da maza yanda za su bayyana waɗannan takbir
babu wani bambanci waɗansu malami suna ganin ba a so mata su daga murya kamar yanda maza suke daga murya duk da waɗansu suna kafa hujjar tana na Aisha tana daga muryanta a kambara saboda babu laifi to hukuncin nana Aisha ta sha hukuncin bambanci da sauran mutane da ya tana na Aisha duk wani namijin da ke duniya muharramin ta ne haramun ne ya aure ta
haka
dan duk matan annabi haramun ne kowa ya aure ta saboda haka su kowa suna matsayin yanda mahaifiyar da ta haife ka haka na Aisha take hukuncin ta a wajen ka to ita kowane namiji muharramin ta ne ba ta da shamarci da kowane namiji da yata da sauran mata annabi gaba ɗayan su to baka dauki hukuncin na Aisha ka dora wa sauran mata ina fata kin fahimci wannan abin da kyau
na fahimta
to malam ko zaka tunasar da masu sauraro irin kabarbarin da ya kamata su yi
to waɗannan kabarbari da ake yi sun zo da ruwaya daban-daban daga sahabbai saboda a samu hadisi guda ɗaya da ya zo da sigan kabbara ga wanda za a yi ba amma an rawaito daga Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Mas'ud an ji irin kabarbari da suke daga ciki akwai Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Wannan shine fi shahara kusan a bakin musulman duniya gaba daya. To koda wannan mutun ya rike yayi, in ko mutun ya zanto bai iya kabarbarin ba zai bashi wahala, koda Allahu akbar yake ta maimaitawa, dukkanin malaman musulunci suka ce shi ma ya samu ladan waɗannan kabarbari. Na abinda Qur'ani ya ce walitakabbirullah dan ku girmama Allah ku yi ta kabarbari to kabbara kuma Allahu akbar kade ma kabbara shi ina fata an gane sannan zan yi kira ga kuma musulmai da suke zaune a waɗansu kasashe irin namu waɗanda musulman su ne suke da
rinjaye
kamar menene minority
wanda ba su da rinjaye
wanda ba su da
rinjaye kar ka shigo cikin mutane waɗanda ba musulmai ba ka ce za ka yi ta kabarbari babu hikima a ciki kai shi a cikin zuciyarka
to amina kin ji dai ko banda kabarbari a cikin jama'a
yawa
ai ni na ji dadin cewa
kaman wani ma zai ji tsoro
haka
ina fata an gane
ni na ji dadin cewa amma
ka dinga daga murya kana kabbara a wurin da ba yan uwanka musulmai bane ba kai shi a cikin zuciya bakinka na motsi da yafi
na ji dadin cewa Arafa ya fado rana Asabar ba aiki ba sai mutun ya shiga jama'a ba balle ma ka tsoratar da kowa
daga cikin abin da kuma zan so mutane su kiyaye game da ainihin dabban da za a yanka na layya shine wajen maganan bashi akwai waɗanda suke cin bashi don su yi layya duk na ga lokaci ya kusa karewa to malamai suka ce in za ka yi layya ana so ne ka yi shi don Allah kada ka yi layya don ka burge wani ka yi shi don Allah shine sharaɗin layya na farko to in ka san za ka ɗauki bashi ka yi layya amma za ka iya biya watakila ba biya ku albashi ba ko kudin ka ya makale da kana tsamman fitowar shi nan kusa wannan babu laifi ci bashi kai layya idan ka ci bashin ragon ko kuma ka karbi bashin kudi ka so ragonan ya halatta amma in zaka tare aradu da ka ka je ka ci bashin rago baka bin kowa bashi baka jiran albashi baka jiran kudin kowa malami suka ce nan bai halatta ba
to malam shi layyan ma kanshi farilla ne koko sunna ne mai muhimmanci
layye malamai sun yi maganganu da yawa akwai malaman da suka ce wajibi ne akwai malaman da suka ce sunna ne akwai malaman da suka hada maganan duka biyu suka ce wajibi ne akan mai hali mustahabbi ne akan wanda bashi da hali amma dai gaba ɗaya maganan shine layye ibada ce mai karfi da rashin yin ta akwai kuskure a ciki sai jina Umar ya ce duk wanda yake da halin yin layya bai layya ba kare kuskure zo filin idi ranar sallah
to malam ga lokaci nan yayi hali mun gode kwarai da gaske
gaskiya malam muna matakar godiya sosai da fatan za a yi sallah lafiya
sai kuma insha
Allah
mun sake gani
Allah ta yi bukin sallah lafiya
amin amin
to masu sauraro baki daya a nan ne muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Chan da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa a yi hutun karshen mako lafiya kuma a yi sallah lafiya